Amurka ke kira sashen Hausa ke magana akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen radio masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Niyya, Nomad FM da kuma Dalal FM. Sai kuma tashar muta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana kuma za a iya kama mu Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum. Barkanmu da wannan yammaci. Yau Litinin 16 ga watan Satumba shekarar 2019. Yusuf Aliyu Harandane tare da abokiyar aiki na Aisha Mu'azu da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu a wannan safiya tamu yammaci naku. Amma kamun mu tsunduma cikin shirin, bari malama Aisha ki ba mu kana labarai.
To, shugaban Amurka ya ce a shirye Amurka take ta kai martani kan duk mai kaiwa rijiyar man Saudi Arabia hari. Haka kuma kungiyar Boko Haram ta kai hari a kasar Kamaru. Sai kuma ƴan ƙasar Tunisia sun tafi sun kada ƙuri'arsu domin zaben shugaban ƙasa.
To, kanin labaran kenan, idan aka zauna za a ji cikakkun labarai. Daga bisani kuma za ku ji irin shirye-shirye da ake yi waɗansu suka yi kiraye-kiraye a wani taro da aka kammala a ƙarshen mako na kungiyar ECOWAS ko kuma SEDEAO da aka gudanar a birnin Wagadugu da ke ƙasar Burkina Faso. Dan samu yar tangarda, amma kuma yanzu sai a dan gafarce mu ga kuma kanin labaran, amma kuma ko kuma yanzu bari mu tsunduma cikin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce a shirye Amurka take ta mai da martani kan mummunar hari da ake kaiwa wata rijiyar man Saudi Arabia, kuma mafi girma mai taimakawa samun daidaiton man da ake bukata a duniya. Yace muna da dalilin da za su iya tabbatar muna sanin mai wannan aika-aikan, Trump ya rubuta a shafin sa na Twitter a jiya Lahadi. Tun farko dai sakataren gwamnati Mike Pompeo ya rubuta a shafin sa na Twitter cewa Iran ta kai farmaki tushen mai na duniya, yayi watsi da daukar alhakin kai farmakin da masu ta da kayar baya na Houthi dake Yemen suka yi, wanda suka ce sun yi amfani ne da jirgi da baya amfani da matuki wajen kai wannan harin. Iran ta musanta wannan zargin da ta ce zuki ta malle ne. A jiya Lahadi ne Tunisia suka kada kuri'unsu don zaben sabon shugaban kasa cikin yan takara kusan dozin biyu da suka tsaya neman zabe, inda alƙaluma da ba a tabbatar ba suke nuni da cewa wasu yan takara biyu daga waje ne ke kan gaba a zaben. Sama da mutane miliyan 7 ne suka cancanci kada kuri'a a wata dama da kasar arewacin Afirka ta samu a karo na biyu da gudanar da zaben shugaban kasa tabbatacce shekara 8 bayan juyin halin da aka yi a kasar. Mutane sun yi tururuwa zuwa wata makarantar primary inda suka bi layi a bayan hotuna masu dauke da bayanai kan yadda za su kada kur'ansu, daga ciki har da wani matashi dan shekaru 19 da haihuwa mai karatu a makarantar gaba da secondary mai suna Yomne Elbenna, wanda ke cike da farin cikin kada kur'ansa ta farko. Mutane suna neman zabar sabbin hannu wanda ba su da alaka da siyasa sakamakon matsalar tabarbarewar tattalin arzikin kasa da karuwar rashin aikin yi. Sai dai wasu ƴan Tunisia sun yi zaman su a gida cike da rashin jin daɗin yadda al'amura ke tafiya a kasar, da kuma kokwanton cewa wani daga cikin ƴan takarar za su kawo sauyi akan al'amura. Masararru labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Akalla dakarun sojan Kamaru 6 ne aka ba da rahoton mutuwarsu bayan da suka yi ta ba ta kashi da ƴan kungiyar Boko Haram a kasar Afirka ta tsakiyar da ke kan iyaka da Najeriya. Gidajen jaridu na cikin gidan kasar sun bayyana cewa sojoji shida ne aka kashe kuma tara sun yi rauni a wani harin da aka kai wa sojojin dake kan iyakokin Kamaru wanda suka fara tun ranar Juma'a zuwa safiyar jiya Lahadi. Maharan sun kuma yi awon gaba da makamai da harsashe masu dimbin yawa. Hukumomin sojin kasan sun tabbatar da wannan harin da aka kai amma basu tabbatar da sojoji nawa aka kashe ba. Rahoton ya bayyana cewa su ma maharan sun ji jiki. An kai wannan farmaki ne bayan da General Rene Claude Meka, babban hafsan sojojin Kamaru, ya kai wata ziyara iyakan arewacin jihar Afirka ta Tsakiyar mai makwabtaka da Najeriya, inda ya ce dakarunsa sun fatattaki 'yan kungiyar Boko Haram har karfinsu ya ragu, inda ba za su iya haɗe hancinsu har su kai wani mafarmaki kan barikokin soja ba. Bayan wannan harin da aka kai, Meka ya ce sun dau matakan kariya na tsaro don kare al'ummar kasa, ya ce an sake aika wasu dakaru. A cikin makonni biyun da suka shige, an samu rahoto kan hare-hare akan matafiya da 'yan karkara. Maharan sun kwace kudaden mutane tare da abincinsu, inda suka yi garkuwa da shida daga cikin mutanen don neman kudin fansa. Har yanzu dai ba a san inda suke ba. Dauda Saidu masani ne a fannin sasantawa da ke koyarwa a Jami'ar N'Djamena da ke Chadi, ya ce rashin tsaro dai sai dada karuwa yake yi a yankunan da suka fama da harin Boko Haram sakamakon matasa da suka shiga kungiyar dan lagwadar da aka kwadaita musu, amma suka fice da suka fahimci duk labarin kanzon kurege ne kuma ba su da aikin yi. Ya ce ya zama wajibi jihohi da matsalar Boko Haram ta shafa su tashi tsaye dan samar da wata samarwa matasa aikin yi. Ya ce dubban matasa ne suka shiga wannan kungiyar ta Boko Haram, kuma ina ji lokaci ya yi da gwamnatoci za su yi tunanin yadda za su shawo kan wannan matsalar. A yau Litini ne mambobin kungiyar gamayyar ma'aikatan kirar motoci da ake kira United Auto suka fara wani yajin aiki don bijirewa kamfanin General Motors, yayin da bangarorin biyu suka kasa cimma matsaya akan wani sabon kwantiragi. Ana sa rai cewa za a ci gaba da tattaunawar ranar Litini ne, amma duk inda ake kirar motoci da kayayyakin motoci a jihohi tara za su tafi yajin aiki wanda zai jefa kusan mutane 50,000 cikin rashin aiki. Mataimakin shugaban kungiyar Terry Dight ya ce babu yadda za su yi ne ya tilasta musu tafiya yajin aikin a matsayin matakin ƙarshe. Kungiyar tana so wa 'yan kungiyarta albashi mai tsoka, su samu inshorar lafiya mai inganci da kuma samun kaso na ribar da kamfanonin suke samu. General Motors ya ce ya yi wa ma'aikatan ƙarin albashi, inshorar lafiya da kuma raba riba tsakaninsu baya ga wasu basu hannayen jari na biliyoyin dololi wanda zai kai ga ƙara musu aikin yi. Tun shekara ta 2007 ne gamayyar kungiyar ma'aikatan kamfanonin masu kira suka yi yajin aiki kafin wannan.
Gaida Aisha Ma'azu da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai mu shiga duniyar rahotannin namu. Saurare yanzu kuma sai duniyar rahotannin namu, inda za ku ji a ƙarshen makon nan ne da ya gabata kungiyar tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma ECOWAS ko kuma SEDEAO ta kammala wani taro da zimmar samar da wata gidauniya don yakar ayyukan ta'addanci da ake addaban kasashen. Wakilin muryar Amurka Suleiman Muni Barma ya halarci taron, ga kuma rahoton da ya hada mana.
Taron na birnin Wagadugu da ke matsayin na gaugawa ya mai da hankali ne wajen neman hanyoyin magance matsalolin ta'addanci a yankin Sahel, lamarin da ya sa shugabannin kungiyar SEDEAO yanke shawarar harhaɗa kudaden tunkarar wannan kalubale, kamar yadda suka bayyana a sanarwar ƙarshen taro.
Décidons de contribuer financièrement et de manière urgente
Ministan harkokin wajen jamhurin Niger Kalla Hankurau na cewa kasashen ECOWAS sun yanke shawarar tattara biliyan 1 na dalar Amurka domin murƙushe ta'addancin da ya addabi yankin Sahel. Mafari kenan aka buƙaci haɗin kan kasashen Chadi da Mauritania a wannan sabuwar tafiya a ƙarƙashin tsarin fasalin ayyukan da ƙungiyar ta kudurta daga 2020 zuwa 2024.
Editon la Mauritanie et le Chad.
Sanadai masu sharhi akan al'amuran tsaro irin su Kakatu Dagoni na ƙungiyar Alternative Espace suka fara bayyana ra'ayinsu akan wannan kuduri.
Cikin jawaban da suka yi sun ce kusan hari 2000 aka kai a kusa kasashe na ECOWAS. Wajen mutane 11,000 sun rasa rayukansu. Kan mutane miliyan da yawa sun bar gidajensu wanda sun taho kashi na suna kan titi da wannan. To shi yasa shugabanni na kasashe ECOWAS suka dauko niyya cewa da za su sa kowane kasa zai sa hannu a aljihunshi ya fito kuɗi tun da bai yiwa a tsaronmu wasu mutane daban ne za su ba mu kudade mu yi aikin shi. To muna fatan dai za su yi kokari su yi ko da yake wannan abin mun gani ko na je san Sahel kudaden kasashenmu ba su samu fudowa shi ba.
Halin da ake ciki a yau a kasar Libya wani abu ne da shugabannin kasashen Afirka mambobin sai da yawo suka ce yana mayar da hannun agogo baya a yunkurin da aka sa gaba wajen kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a yankin Sahel.
Demandons au Conseil de sécurité des Nations Unies.
Muna kira ga kwamitin sulhu na majalisar Ɗinkin Duniya ya gaggauta ɗaukar matakan kashe wutar rikicin da ke ƙara ruruwa a ƙasar Libya domin ita ce mafarin taɓarɓarewar tsaro a wannan yanki. A nan shi ma Kakatu Dagoni na da irin wannan ra'ayi.
Dole ne shugabanninmu na Afirka na ECOWAS gaba daya su tashi a baki guda su ce kawai turayen da kuka je kuka wargazo kasan Libya yanzu kun ja muna matsala ku je ku maido lahiya.
Musanyar bayanai ba tare da wata jikara ba a tsakanin kasashen ECOWAS da zurfafa nazarin hanyoyin kafa rundunar haɗin gwiwar kasashen yammacin Afirka tare da batun asusun farfaɗo da yankunan da rikicin ta'addanci ya shafa na daga cikin shawarwarin da taron na Wagadugu ya tsayar a watan Disamba da ke tafe ne shugabannin kasashen na yammacin Afirka za su haɗu a Abuja domin saka hannu akan takardun zartar da wannan kuduri na harhaɗa hancin biliyan 1 na dalar Amurka. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoto daga taron na kasashen Afirka sai na muryar Amurka wanda ke gudana yanzu haka a birnin tarayya Abuja. Taron da ya maida hankali ne ga sauran gidajen jaridu abokan hurɗarshi da ke kasashen na Afirka. Hassan Maina Kaina ya hada muna wannan rahoton.
We're hoping that they get to network to learn each other to hopefully share stories.
Captain Peterson Kenan, wata director a muryar Amurka ke jawabi yayin bude wani babban taron kasa da kasa da muryar Amurka ta bude yau a nan Abuja da wasu tasoshi abokan hulɗarta na kasashen Afirka cewa inda take jaddada muhimmancin alaƙar aiki tare dake tsakanin bangarorin biyu. Tana mai cewa VOA din za ta kuma horar da yan jaridu abokan hulɗarta wanda ƙwararru ne za su
and we always like to facilitate learning new ideas, especially in the digital realm.
Managing editor na sashen Hausa Alhaji Ali Mustafa Sokoto yayi karin haske kan makasudin wannan taro.
Ai makasudin na shuwa su makar gwa mana Hassan suna cewa babban makasudin farko kamar yadda kasa mun ga yato mutane da suke da tasiri kuke suke gudanar da gidajen radio da television a kasashe biyar na Africa, hada da Nigeria, Niger, Ghana, Cameroon, Togo. Domin su zo nan mu yi cuɗanya. Cuɗanyar mu ta farko wato makasudin farko shi ne mu wannan zumunta da dama akwai shi mu ƙara ƙarfafa shi. Abu na biyu shi ne mu yi musayar shirye-shirye da dama muke wasunsu suke ɗauka mu ƙarfafa musu gwiwa na cigaba da ɗauka wannan shirye-shiryen namu. Na huɗu su ma in suna da wasu shawarwari ko wasu tunani game da shirye-shiryen da muke gabatarwa muna so mu je su idan akwai wuraren da ya kamata a gyara. gyara.
Daga bisani naji ta bakin wasu mahalarta wannan taro daga kasashen Afrika ta Yamma.
Sunana Abdul Kader Muhammad Idi daga birnin Yamai a Jamhuriyar Nijar. Ni ne mataimakin kamaddu shugaban gidan radio amfani da television wanda ake cewa Alhaji Grema Bukar. Zani iya cewa sai a karfafa hulɗa tsakanin gidajen radio da radio ta muryar Amurka. Ya kamata duk wani shirye-shirye dake da koi a bishi shi ma a ganin menene cikin zamanin ga ake da bukata.
Sunana Yusuf Abdul Ganiyu amma an fi sani na da Alhaji Shola dan Yarbawa kuma ina gane ne Zuriya FM. Wannan taro da muka zo a nan Abuja na VOE taro ne da nake ganin cewa zai kara danko na hurda tsakanin masu kafafai na yada labarai ko kuwa yan jarida domin zaka ga mutumin Ghana ya ga mutumin Najeriya ko mutumin Niger ko mutumin Senegal wurin za a kafa wata hurda da in ya dace ma ina neman wani abu a Niger ba lalle sai na tura yan aiki a Niger ba
an dai nuna wani dan ƙwarya ƙwaryar majigi dake nuni cikin nishadi dangane da shirye-shiryen na muryar Amurka.
A duk lokacin da al'ummar kasashen Afirka suka yi zaɓe, muryar Amurka tana wurin don kawo bayanai game da buƙatun mutane na samun kyakkyawar rayuwa mai inganci.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Gaida mai gida Hassan Mainakaina. Tun bayan rufe iyakokin shige da ficen Najeriya da hukumar hana fasakori ta custom ta yi, jama'a da dama na koke-koke cewar hakan ya haddasa tsadar kayan abinci da sauran abubuwan masarufi. Hukumar dai ta ce wannan ɗaukan mataki ya zama dole a daidai wannan lokaci a wannan yanayi da ake ciki. Mai magana da yawun hukumar Mr. Joseph Atta ya yi mana ƙarin bayanin hukumar da matakin da hukumar ta ɗauka.
Kudin shiga asusu, kayan yanzu ba ta ba samu revenue a gidan custom da ya kai 1 trillion ba, amma yanzu kowace shekara sai fiye da trillion muke samu. In ka lura wajen kame-kamen kaya da zai cutar da kasanmu da mutanenmu, misali a ce bindigogi, a 2017 mun kama pump action rifle 2,676, ban mai maganin su halshashi da aka kama a wurare da yawa ba kenan. Tafarnin kwayoyi 2018 mun kama fiye da kontanoni 50, kuma wata da ta wuce custom ta hada gwiwa da ma'aikatan NAFDAC yanzu ana kone magunguna wanda kimanin kudinsu ya fi biliyon 14.
To kana maganar akan abin da ya shafi kuɗin shiga da ƙasa take samu, baya ga masu sharhi ko kuma masu duba tattalin arzikin ƙasa suna ganin cewar Najeriya tana rasa biliyoyin kuɗi a sanadiyar kulle waɗannan hanyoyi da ake cewa bodoji da ake shigowa ta hanya, wanda akasari tun daga shigowar gwamnatin nan tashi ya ainihin dakatar da shigowa da abubuwa da ake yi ta bodoji ya sai ta bakin ruwa, wanda ake ganin wannan yasa tattalin arzikin da ya kamata a ce Najeriya tana da shi ya koma ga ƙasashe irin su Niger da su Benin, saboda ana yin wannan abu da ake cewa na shigo da kayayyaki ta hanyar da ba su dace ba.
To ai baka sani ba, yanzu ne ma Najeriya ta fi samu kudi fiye da da, misali shigarwar motoci. Ka san bodojin Najeriya, mafi yawan layukan bodojin Najeriya ba su da wani ingantattun tsaro. Wasu wurare mutane kawai za su iya shiga, masu jeep ko kuma masu hilux ana iya shigo wasu wurare, wasu hanyoyi ma wanda gwamnati bata san da zoman su ba ana iya amfani da su a shigar da wayannan abubuwa, ba ma batun rashin haraji wanda za a karba kan irin wayannan motoci ba. Waya san abin da yake cikin wayannan motoci? Shi yasa ita gwamnati ta ce ya kamata a dakatar da shigar da motoci ta hanyar boda, a shigar da su ta hanyar teku, inda ana da kayayyaki da za a tantance, kuma a tabbatar a cikin motocin nan ba abin da zai cutar da kasanmu, kuma a tabbatar an karba haraji wanda ita kasanmu tana bukatar ta. Yanzu haraji ya fi mana da shinkafa kuma da aka hana kwanakin baya, dindin manomin mu su samu kasuwa. Washin kasa kamar irin tamu Nigeria wanda Allah ya albarkace mu da mutane da kasa da kuma ga inda za a noma a ce har yanzu mu je wata kasa mu shiga da shinkafa shinkafa da mu san yaya yake ba wayannan shinkafa fa da ake shigar da su wasu ma sai sun zo na shekaru da shekaru sai a hada a zo a canja musu ba a shigar mana da su shinkafa ne wanda zai zama ma illa ga mutanen mu to in muna saya shinkafan namu wanda manomin za su samu kudi matasa su samu aiki kuma arzikin kasa ta bunƙasa
to Allah ya kyauta Allah ka karshen wannan matsala yanzu kuma ga shirin mu na gaba ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba
jama'a mu sauraron mu da wannan yammacin litinin assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC Allah ya sa haka Allahumma amin Masu sauraro a cikin shirin namu na wannan makon za ku ji tattaunawa ta musamman da muka yi da shugaban hukumar asusun tallafawa makarantun gaba da sakandare a Najeriya Professor Suleiman Elias Pagoro wanda ya karin haske akan ayyuka da ya maida hankali akan su tun bayan sake darewa kan karagar shugabancin hukumar a farkon wannan shekarar abu mai matukar muhimmanci anan shine al'ummar Najeriya sai su kasa kunnuwa don jin irin gara basar da hukumar Tetfon ke tare da shi
na dawa watan 21 ga watan 1 a wannan shekara shine fa sai ga abubuwan da ni na sani dama na shimfida domin gyara yanayin makarantun gaba da secondary a takaice wato tertiary institution da muke kira bisa ga kuma dokar mu dama ya shafi jami'oi da polytechnics da kuma college of education waɗannan category guda uku ta gwamnati ko gwamnatin tarayya ne ko ta jihohi su ne dama muke da iko mu ba su kudaden na gwamnati ta riga ta tsara wato abin da 2% na haraji da ake yi na kamfanoni wanda suke samun riba a ayyukan su to a takaice dama ai can mun san abin da kenan to mun shimfida abubuwa ni da nazo lokacin ma dai na fara da shimfida abubuwa a cikin su ko akwai kokarin cewa mu inganta aikin bincike musamman a jami'oi domin in ana maganan karatu to akan lura a duba wanne a ta wani fuska za gane ana cin gaba ko ba a cin gaba to in mutum yayi bincike kuma ya gano yanayin jami'oi da karfin su da rashin karfin su nan ne ake nuna in kaga inda jami'oi suke da karfi so da yawa zaka samu harkan ma ta kasuwanci da sauran abubuwa su ma suna da karfi to wannan abin ya dame mu muka ce to mu waiwaya wajen bincike me zamu iya yi to akwai abin da ake kira turanci R&D research and development da Hausa zan ce to bincike da gudanarwa kenan watakila R&D to sai na lura cewa ya kamata mu dubi wannan wurin dalili so da yawa aka lura cewa jami'an mu sun fi sa karfi ga koyo ba sa bincike yadda ya kamata ba sa karfi ga bincike ba to wannan kuma sai na lura cewa babban kuskure ne a lokacin har muka kikiro department anan Tetfon mata R&D din domin a tabbata cewa an kara inganta hanyar bincike shine zai nuna karfin jami'oi to mun yi nisa akan wannan an kafa abin nan muna kokari kenan samu musu kudi sai ya kasance aka janye ni daga wannan mukami amma Allah ya sa na dawowa kuwa ina tabbatar muku da cewa a cikin wata bakwai din nan mun kara nisa dalili yanzu misali muna zuwa sai ga shugaban kasa ma ya taimaka mana ya kara abinda ba taba yi ba biliyan 5 a lokaci daya da ai fari an aje biliyan 3 ne na bincike akwai kashi biyu dama akwai na wanda muke yi a cikin makaranti akwai wanda kuma Mutet Fund muke da committee muna kira shi National Research Fund su suke duba abubuwan da ya shafi bincike muna da committee su za su buga jarida duk wanda ke da shirye yayi wani bincike ya rubuto muna da kaida in ka cika ta kwa akwai ana iya bada mutum miliyan har 50 a lokaci daya to ayi nisa amma da matun can da aka fara ta kusan shekara 7-8 kenan biliyan 3 aka bayar an zo an kara biliyan 1 amma a lokaci daya a samu biliyan 5 ba ta bayi ba so kaga nan ma shi ya kara nuna cewa shugaban kasa ma ya ji dadin cewa mun fara sa fifiko ga bincike to na tabbatar ma cewa yau ka zaga da jami'o'i da Polytechnic College of Education sun ji dadin wannan abun ainu wani abun da kuma muka yanzu ma muna kokari akwai committee da muka shirya na kara bada karfi ga wannan bangare na bincike to ba ta bincike kadai ba yanzu misali da na dawo wani abun da mun dade muna yi shine taimakawa ma malamai na jami'o'i Polytechnic College ke je karatu a wasu jami'o'i a kasar nan amma mafi yawa ma a waje musamman da degree ta uku wato doctorate degree PhD da muke kira a nan da na dawo sai na samu cewa akwai matsaloli ainu da yawan su da aka ba su kuɗi su je kasan waje suka shiga matsaloli to da na dawo kwa muna jin koke-koke muka ce gara mu yi wani abu to yau ina so alhamdulillah zan iya tabbatar ma da cewa a cikin wata bakwai din nan mu yi nasara ainu da muna da dalibai sun fi 1,000 kusan ma 2,000 to a yanzu ina tabbatar da cewa mun wuce rabi wanda mun warware matsalolin su to kaga wannan ma jama'a sun an lura cewa ya taimaka ainu ga nuna cewa muna cin gaba
masu sauraro baki daya iyakacin bin saukake nan a irin namu ma a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawar ta musamman yanzu a madadin farfesa Suleiman Elias Bagoro shugaban hukumar Tatwan da kuma sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku sai wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia bisalam
a maza da mata don mu zan miƙewa kai kokarin neman
to masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC inda agogon muke cewa karfe 11:26 yanzu kuma ga shirin mu na gaba da sakonninku da kuke aika mana
Sakonmu na farko ya fito ne daga Mahmud Salihu yace harharan jirage marasa matuki da ƴan tawayen Houthi na kasar Yemen ke kirarin kaiwa cibiyoyin sarrafa man fetur na kasar Saudiya wani abin damuwa ne a gefe daya hakan ya nuna cewa kwalliya bata biya kudin sabulu ba a harharan da kasar Saudiya ke jagorantar kaiwa ƴan kungiyar ta Houthi a Yemen dama ƴan magana suna cewa idan zaka gina ramin mugunta to gina shi ga jere da fatan sauran kasashen da ke cikin wannan lugudan wuta za su shiga taitayin su sakonmu na gaba hadin gwiwa ne da ya fito daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala na Yashi Lakwaja suka ce assalamu alaikum muryar Amurka tabbas hari kan rijiyoyin man Saudiya ba alheri bane ga kasuwancin danyen mai a duniya bayan barazanar samun karancin mai akwai yuyuwar samun baraka tsakanin kasashen Saudiya da Iran da kuma Amurka kenan komai na iya faruwa in dai babu wanda ya karbi baki wajen kaddamar da wannan harin da fatan Allah ya kare to amin sai kuma sakon da ya fito daga Alhaji Abbas Baffaci Lady yace fatan alheri ga daukacin ma'aikatan sashen Hausa a yau ina son ku bani daman yabawa gwamnatin jihar Bauchi karkashin jagorancin Senator Bala Muhammad Abdul Qadir Kaurin Bauchi bisa kaddamar da alluran rigakafin cutar shawara da feshin tsuntsu wanda suka lalata amfanin gona hakika ina jinjina maka bisa wannan namijin kokari da kai da fatan al'umar jihar Bauchi za su bada hadin kai domin ganin shirin ya tafi yadda ake bukata to jama'a ku ci gaba da aiko mana da sakonninku da ra'ayoyinku mun gode mu huta lafiya
to a gaida Binta Yaro da wasiƙun masu saurare yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce a shirye Amurka take ta mai da martani kan mummunar hari da ake kaiwa wata rijiyar man a Saudi Arabia kuma mafi girma mai taimakawa samun daidaiton man fetur da ake bukata a duniya. A jiya Lahadi ne Tunisia suka kada ƙuri'unsu don zaben sabon shugaban ƙasa cikin 'yan takara kusan dozin biyu da suka tsaya neman zaɓe, inda alƙaluma ke da ba a tabbatar ba ke nuni da cewa wasu 'yan takara biyu daga waje ne ke kan gaba a zaben.
Kuma sauraro da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin, sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima, za ku ji mu dauke da wani shiri. Yanzu a madadin wanda ta taya ni gabatar da shirin Aisha Mu'azu da kuma wanda ya hada ya kuma bada umarni Hailu Haile, sai injiniyan namu na yanzu Mr. Alfredo Santos. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku ci gaba da zama bakin rediyon ku da shirin Yau da Gobe.